Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan kuna shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji hira ta musamman da zababban gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi.
Mun sa waɗansu kudurori guda 12 da muke ganin idan Allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin cigaban jihar Jigawa da al'ummar ta baki da. Waɗannan ajandodi guda 12 sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar Jigawa.
Za ku ji waɗanne kudurori ne, muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar mana, inda yau ma tattaunawar ta karkata kan yankin Nima da ke birnin Accra a ƙasar Ghana. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar da kuma wato to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yan sandan Kenya sun ce mambobin wata kungiya asiri 47 waɗanda faston su ya yaudare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. Tawagoyin bincike sun gano gawarwaki 26 a cikin wani katon kabari a jiya Lahadi a garin Melinda da ke gabar ruwa a wani fili mallakar fasto ɗin, inda adadin mace-macen ya karu daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata. Paul McKinsey shine shugaban cocin Good News International ya shaida wa mambobinsa cewa za su haɗu da Yesu idan suka kashe kansu da yunwa, kuma wasunsu sun gaskata shi. ‘Yan sanda sun samu bayanan da ke nuna cewa akwai yiwuwar a samu ƙarin waɗanda abin ya shafa a filin faston a lokacin da ‘yan sanda suka kai samami wurin. Sun tarar da mutane 15 da suka galabaita saboda yunwa, huɗu daga cikinsu tuni suka mutu. Jami'ai na fargabar yiwuwar mambobin cocin sun ɓuya kar hukuma ta kama su, fasto ɗin yana tsare. Tsohon shugaban ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan kungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke bada damar fitar da hatsi daga Ukraine. Kungiyar ƙasashen 7 masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. Ƙasar Rasha da ta sha yin barazanar kawo ƙarshen shigarta yarjejeniyar hatsi da aka cimma, wacce za ta kare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. Medvedev ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa wannan tunanin na wawayen nan na ƙungiyar G7 game da hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasarmu kwata-kwata yana da alfanu da ba a nufa ba, saboda haka na nufin za a iya maida martani ta wajen fitar da kaya daga ƙasarmu, ciki har da nau'ukan kayayyaki masu muhimmanci ga G7. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta tura tawagar ƙwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin ƙai yayin da ake gwabza faɗa a ƙasar, kamar yadda shugabar USAID Samantha Power ta bayyana a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Power ta ce tawagar bada agajin bala'in za ta fara aiki ne daga ƙasar Kenya a matakin farko, inda ta ƙara da cewa ƙwararrun na aiki ne tare da ƙasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake bukata da kuma kai agajin jin ƙai ba tare da wani haɗari ba. Rikicin ya ɓarke ne kwanaki 8 da suka gabata tsakanin sojojin ƙasar da dakaru 'yan sa kai na RSF da ya haifar da matsalar jin ƙai, lamarin da ya kashe ɗaruruwan mutane da ritsawa da miliyoyin 'yan Sudan ba tare da samun abubuwan bukatun yau da kullum ba.
A gaida Muhammad Hafiz Babulle da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnan jihar Jigawa mai jiran gado Malam Umar Namadi ya ce mutane masu kishin al'umma da ilimin kwarewa a fannoni daban-daban ne kawai za a nada mukamai a gwamnatin da zai kafa, bayan rantsar da shi a ranar 29 ga watan wato watan gobe a hira da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri Malam Umar Namadi ya tabo batun kudurori 12 da ya tallata wa al'ummar Jigawa kafin zabe yana mai cewa su ne za su kasance alƙiblar gwamnatin sa kamar da za ku ji a wannan hirar
mun sa waɗansu kudurori guda 12 da muke ganin idan Allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin cigaban jihar Jigawa da al'ummar ta baki daya waɗannan ajandodi guda 12 sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar Jigawa so ba abu ne za a ce za a yi daya yau gobe abu daya ba abubuwa ne za mu fayyace su dukkan su mu tsara su daidai da gurgudan yadda aiki zai tafi saboda haka za a iya daukan su a lokaci daya kowanne ma'aikata tana aiwatar da wannan aikin gurgudan abin da ya samu sannan kowanne commissioner ko kuma shugaban wannan ma'aikata zamu zauna da shi mu nuna masa ga abin da muka yi ga abin da muka dauka kudirniya zamu yi kuma ga abubuwan da muke so mu yi ga abin da muke ga yanda muke a yanzu ga kuma abin da muke so mu kai ga wannan lokaci
kamar ana buƙatar da garan bawon ma hukumomin gwamnati ne misali ko ma a kirkiro sabbi misali dan watakila aiwatar ko kuma waɗanda ake da su za a yi amfani kawai
to zamu duba a yanzu dai wanda muke da su muna ganin za su iya tafiyar da abin da muke so mu aiwatar to amma idan hali ya bada yi kata ta taso ta yi waɗansu garan bawul a yi gyare-gyare zamu yi domin buƙatar mu shine wannan abin da muka kudure aiwatarwa mu samu hanyar da zamu aiwatar da shi idan hali ya nuna cewa kafin mu cimma burinmu na aiwatar da wani abu sai mun yi wani gyara to insha Allah zamu yi shi
zaka gaji gwamnatin da kuka yi tare kusan shekara 8 an yi garan bawul na manufofi da alƙiblar gwamnati la'akari da waɗancan ajandoji guda 12 da aka yi wa ƴan Jigawa tallan su
to ai zancen kamar yadda kace tare aka yi gwamnatin nan da mu kuma dukkan abubuwan da aka gudanar tare aka gudanar da mu so and kuma duk abin da ya taso yanzu zamu ga mu ci gaba da abin da inda zamu dora inda aka tsaya but inda akwai wurin da yake nan a gyara shi a duba shi za a yi wannan ai domin ai abin ya danganta ga zamanin ga lokacin da muka shigo watakila abin da muka shirya a shekara ta 2015 watakila yanzu a shekara ta 2020 ko wannan tunanin namu ya canza to sai mu canza wancan abin ba wai mun soke wancan bane a zamu canza shi ne domin yazo daidai da zamanin da muka zo
akwai wani shiri na musamman da gwamnatin Namadi za ta domin ƙara jan hankalin watakila development partners din nan su zo su tallafa wa Jigawa domin tana da bukatu dama dagu
duk wanda ya kawo mana taimako domin ya taimaki al'ummar mu zamu ba shi hadin kai domin mu ma bukatar mu shine mu san yadda zamu taimaki al'ummar mu
ya zaka haɓaka tattalin arzikin Jigawa
noma shine tushen arziki ba na ko ina ba ba wai na jigar Jigawa ko ma na ko ina a duniya yanzu saboda haka in Allah ya yarda zamu yi amfani da shi mu haɓaka tattalin arzikin jihar Jigawa domin idan ka inganta noma din ya fito sannan zaka samu jawo kamfanonika da za su zo su sarrafa wannan kayan amfanin gona da aka yi so ta wannan hanyar zaka kawo haɓaka tattalin arziki sannan kuma zamu ga cewa mun bada fifiko kananan masana'antu sannan mun duba hanyar da za a yi matasa a samu musu aikin yi da sauransu
gwamnatin da Nabari zai kafa dawa-dawa za a yi zata za su kasance a cikin ta
dukkan mutumin da yake da kishin jihar Jigawa yake da tunanin ci gaban jihar Jigawa kuma yake da kwarewa da kuma ilimin yadda za a haɓaka tattalin arzikin jihar Jigawa yadda kuma za a rage talauci a jihar Jigawa yadda kuma za a ga cewa an bunƙasa tattalin arzikin jihar Jigawa duk mutumin da yake da irin wannan qualities din yana tare da wannan gwamnatin in Allah ya yarda
sababban gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
wata tawagar 'yan kasuwar India 50 ta fara ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Rasha yau Litinin din nan yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta ƙaru biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine India da Rasha dai suna tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba kamar yadda ministocin kasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Manturov ya kai zuwa New Delhi a cikin 'yan watannin da suka gabata Moscow ta zama kasar da ta fi kowace kasar samar da ɗanyen mai ga India yayin da takunkumin da aka kakaba wa Rasha ya sa ta neman ƙarin cinikayya daga kasashen Asiya daga ƙarshe jami'an Somalia sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan Somalia waɗanda suka tsere daga rikici a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan sun isa ƙasar Habasha. ‘Yan Somaliya 27 da suka hada da mata 4 sun isa ƙasar Habasha bayan tsallakawa garin Metema da ke kan iyaka ranar Juma’a. Kamar yadda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya shaida wa sashen murya Amurka na Somaliya. Daya daga cikinsu shi ne tsohon ɗan jaridar sashen Somaliya na BBC, Abdulsalam Hariri, wanda ya je birnin Khartoum a ranar 5 ga watan Afrilu domin halartar bikin tunawa da fitaccen mawaƙin Somaliya Muhammad Suleiman Tubek. A jiya Lahadi, Hariri, wanda a yanzu yake bayar da labarin al'ummar Somaliya da ke ƙasashen waje, ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ya isa birnin Hargeisa na Somaliland. Kwana guda gabanin ranar da zai bar birnin Khartoum fada ya barke. Karshen Junior kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan zagogwa nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 11:08 na safe kenan da minti 11 a Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 19:40, 19:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodi yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu sha kasa da wannan waka. Madalla yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkin mu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan da ke cikin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubale da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu shirin zauren matasa na VOA yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra. Kamar yadda wakilin Muridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Yayin da wasu daga matasan suka fara daukar dumi, wasu sun ce a ƙara hakuri kan tafiyar hawainiya da cigaban yankin ke yi. Matasa, kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren mana.
kamar ciyawar nan
ta kai tausayi zuciya a ringa tausayi zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan kai wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne don akwai dokoki diwa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar inda suke magana rodin mu gaskiya ne facility toilets mu facility hospital facility school na karanta da matasa yara da za su taso bayan goben mu ba mu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan sarakan mu su muna hankuri sai muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni na magana na duka kenan nagode
suna na Tobi Abdulrazak Mawuko sarki musulma ya gbawa amma ban tsaya wurin ba sarauta na ya kai ga ai gbawa baki daya ba wai she musulma ya gbawa ba aha abinda sa na fada abinda sa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na ai gbawa sun biyo ni watannan deal da musulmai suka dai su ne ya zai da su don su ma ba su da sarki ya zai da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hassasa wanga taro wallahi alle musu albarka alle musu albarka na shigo na san dai ai maganganu da dama ban so zo sai ana mamaita abinda aka riga ka fada abinda yake akwai ne ina ji sarki 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 sunan sarake kawa ke ta kira wato dai ba mai mufta cikin mu ma da mu cikin abinda sai na ce da mu cikin so dewa shi angulu da sawaba abinda ke gudana duka suna yawan kira na ko cikin dare ma su brief na abinda ke gudana domin me su ma suna kishi nima ne domin su ma suna da binyi amma sai su bari su shiga gari su especially Batun Road dinga don da wasa ta na fita ba fito wani wuri nace bari mu gangara kasan nan ga shi a mini nace mu bi street nga nace traffic gaskiya da mun sami ni muka bina less than 2 minutes na kai lafin pharmacy less than 2 minutes albarkacin consent kenan sai sale muku albarka na biyu kuma na ga kamar suna kokari kwarai domin ni mai jaru amma suna ni support what you need kamar mu saraku na da assemblyman especially assemblyman suna ni support su kwarai amma wani fanni kuma assemblyman kuma na duban kamar no aikin su ne in zai wani abu me yasa ba musu shawara ko kuwa ana so a karbi iko na hannunsu ko ba haka ba wannan duka muna shiga cikin yau da kula amma har wai magana na magana bai kare ba amma na san da sannu an kai wurin ya kai ma shi angulu ya sadu da wai shi ya fida hannu bai sa baki cikin gangan abinda batun nima kuma na ba shi hankuri yake cikin hawa yau domin aka ce nima wato na ce adama mu bi da karkara mun ga duka abin gane ina da fadi amma sai mu isinga nima isinga ba mu samu wani development kwatanci kamar Batun Road da kuka yi nga New Town mamu bi da duka asphalt wuran amma mu dai ba sa abin da isa ba har matare ma muka meet ya sunan ta ma Aja Salma tare muka yi minti har ta ba muka ba ta up to match ko kamar ba mu ji wani abu ba am to road a demonstration ai zanga zanga amma na zan wai rana ba ta kariya shi da word ya ta kariya ko ba haka ba ta ji kunya shi sa ya kai ga abin nan a kwana tashi mun kai match kenan so mu san cikin miyaki isa abin da muke jira kenan bannan sai sofa ta kira assembly mai ko ta kira consent ta musu wani magana bane mun dai sani ba gaskiya ne mu sara ku na gaskiya aka yi magana instead of mu tashi ko mu kira youth cikin me yake mu ba support din nan ba su samu wannan ina ga damu su kenan wallahi ina ga damu su kenan su ma ba su so su wuci su yi abin da zai kawo damuwa ce kamar manyan nan su yi abin da bai kamaci ba shi yasa so dai wannan ga suna reserve ba babar da dama saboda me manyan nan guwa amma she gaskiya inda mun fadi gaskiya she muna ga mun manyan kuma da sauran mu shi sa muga wurin da zan tsaya kenan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamin zata da wani magana duka jama'a ku gabace ni cikin yanayin da kuka ganin ga ina kan hanya ni na manta ma kamar akwai don a waje agam da safin ga amma ka san yanayin mu wai ya ja ka wani ya tuna safin na kwalebu ni na zo gida zan shiga goma har class is not okay no shi da mun kuma shi na zai ba ka zo ba na ce gaskiya da amma ban yanzu ce no daga ta da class on one other important more don class code go be safin na yango da mata samuna gode ma Allah jalla wa alayhi ya kan mun ga bigiri mai albarka ne batun nima ake yi kamata yi tunan mun ce mu yaran nima ne mun ne da soyayya da kishin mun nima wallahi wai idan mutum yayi abu in baka kai mai addu'a ta ka zage shi concern wallahi suna kokari ba don mun ga idan mun san gaba mun ji assembly mun suma mu samu wani tangarda amma wanda bai hana mu muzo mu patch up things kuma kokari dai suna yi ba sai suka ji ma ba don musa da batun yan wiwin gani amma da yake wanda musu ga stars ubi yana da sawun sunan ba ma ba baya ba yasa abin da kamar ya kaci abin ya bis kan baki sitting ga sai kuma alhamdulillah kuma na tafiya yanda ya kamaci na biyu stepping da muke yin ganga ake kuwan kamar anzo ya mun nan mu da magnalo mun magana ya ce anzo last two shi ai ko mutane mu da aja sa mun zama miti ta ce muna anzo yau shi da zo wallahu a'lam amma abin da ke cikin sakon sun ga muna wai cikin match wallahi ba ku bi mu na ransuwa ko ba ku bin asan mai ransuwa muna nan mu devote time mu is a match ne kai after 6 match ba mu ga ba mu ce end of match after 6 match week na ya end zuwa 10th ba mu ga wani alama ba kira concern ba kira asan member wallahi ni honest na this crusade na wallahi na this crusade mu asami me mu this crusade na domin ba wani ne fimu yan kunin gafa new town wani adabaka wallahi ni ma ke samu abubuwa da yawa kuma ni ma ke samu both parties ko MPP alus ni manga wallahi samu vote da yawa fita a adabaka in NDC win chan ina samu vote ga fita why not mu aka ba mu baya na bi kuma muna da Albert Dewa da yake assembly kuma yayi and the watching ya sunanta Aja Salma kamata idan ke da mutum ba kuma cikin akida daya amma idan me shi yace maka kallal law kallal rasul aka samu amfani shi ke maka zata da wannan hukuncin nan
mu dakata anan matasa makun gobin Allah yake mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin matasan nima da ke kasar Ghana da wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
assalamu alaikum
kuma da line yanzu kuma sai sharhin jaridan Najeriya
za mu fara sharhin jaridan ne da jaridan Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun Najeriya dai ta mai da hankali ne akan roƙon ahuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai barin gado hewa ƴan Najeriya inda ya buƙaci su yafe masa a shekaru 8 da ya shafe yana kan karagan mulki shugaba Buhari mai barin gado ya buƙaci ƴan Najeriya da su yafe masa ne a sakon sa na sallah ga ƴan Najeriya to sai dai a inda yake neman yafiya ga ƴan Najeriya jaridan Sahara Reporters ta ruwaito kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira SARAF na kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gudanar da bincike akan gangan mai miliyan 149 da suka ɓace ko kuma su gurfanar da shi a gaban kuliya kungiyar SARAF ta bayyana cewa dole ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai barin gado ya gudanar da bincike akan waɗannan gangan mai da suka ɓace a matsayinsa na shugaban ƙasa kuma ministan man fetur a Najeriya na shekaru 8 ita kuwa jaridan Fanga ta ruwaito kungiyar nan ne ta IPOP mai fishin kasar Biafra na cewa ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hanzarta sako Nnamdi Kanu shugaban kungiyar da aka garkame idan har yana so ɗan Najeriya musamman ma ɗan yankin kabilar Ibo su yafe masa dangane da buƙatar neman ahuwa da ya gabatar wa ƴan Najeriya a cewar kungiyar cigaba da tsare Nnamdi Kanu wanda tuni kotu ta bada umarnin a sake shi bisa beli sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridan duniya ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida na kasar Sudan inda ta bayyana cewa yanzu haka daliban Najeriya da ke karatu a kasar ta Sudan sun tsallaka zuwa kasar Habasha domin kaucewa yakin cikin gida da ya kaure tsakanin shugabannin sojojin kasar dubban daliban Najeriya ne yanzu haka ke karatu a kasar Sudan inda kuma suke kira ga gwamnatin Najeriya ta hanzar shi daukan matakai na fitar da su daga kasar kamar da sauran kasashen duniya suke kokarin fitar da ƴan kasar su da rikicin kasar Sudan ya rutsa da su ita ma jaridar Tribune ta ruwaito tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi yana kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki matakan da ya kamata a matsayin ta na gwamnati na ceto ƴan kasar da rikicin kasar Sudan ya rutsa da su a kasar Peter Obi ya bayyana wa gwamnatin Najeriya cewa hakinta ne ta bi da hanyoyin da ya kamata na ceton ƴan kasar kamar da sauran kasashen duniya ke yi ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito ofishin jakadancin Najeriya da Khartoum Sudan na kira ga daliban Najeriya ne da su watsi da sanarwar da kungiyar dalibai na ƴan Najeriya da ke Sudan ta fitar tare da yin kira ga daliban da su zauna a makarantun su ko kuma inda suke domin kaucewa fadawa cikin rikicin ƙarshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya
kuma da line su kuma ga wannan sakon
noma mujen arri noma alladi da kiraba
mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona eh to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tayi gona a zuwa kamin shaji sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halin shi
sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mata BOA Africa akan mita 102.5 bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe
Shugaban Hafiz din ya dawo da labaran duniya a takeice.
ƴan sandan Kenya sun ce mambobin wata kungiya asiri 47 waɗanda faston su ya daure su a yau dare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. Tawagogin bincike sun gano garoki 26 a cikin wani katon kabari a jiya Lahadi a garin Melinda da ke gabar ruwa a wani filin mallakar pasto din inda adadin mace-macen ya karu daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata. Tsohon shugaban ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan ƙungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. Ƙungiyar ƙasashe 7 masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na VOA wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika a koda yaushe muna nan a Facebook, Twitter da Instagram domin samun labari da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin, sai injiniyar mu Helen, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya mu kuma mu karasa da ran lafiya.